Al'ummomin garuruwan yammacin Zariyan dai sun ce yanzu rayukan mutanen su bai zama bakin komai ba a wurin ƴan bindigan da ke yawan kai musu harare, saboda a kullun kwanan duniya sai an kai harin hallaka mutane da dama sannan a sace wasu. Alhaji ɗaya Bukerawa shi ya magana da yawun al'ummomin yankin kuma ya ce a gaskiya fatura ta kai bango.
Yammacin Zariya gaba ɗaya ta dunkula ta shiga cikin masifa, addu'an duniya take nema. An taɓa kashe mana mutum 55. Rana ɗaya zuwa yin musu sati biyu kullum sai mun zana idan mutum hudu mutum biyar. Jiya tun karfe 9 dare suka shiga garin Gwada ba su fita ba har karfe 3 na asuba sun kashe mana mutum. An kona dukiyar mutane, ana kallo mota kasuwa ta je a garin Aisha ta kafin gari waye, an kona motoci guda uku, gidajen da sun kona a garin bai da adadi. Sun kwashi mutum 45, banda wannan bannan suka mana dabbobi da awaki su kwasa. Sun shiga garin Bina sun tafi da mutum 30, sun shiga garin Dinki sun tafi da mutum 40, sun kashe mutum biyu a garin Tudun Amada, sun kashe mutum biyu sabon gidan Ganye, sun kashe ango da amarya an zo shigan daki.
Ina tsarin da kuke da na kare kai da kai da
alhaji. Mutanen nan sun fi karfin mu. Barayin nan da suka shigo gwada mutanen banda sun kai mutum 200, sun kawo wasu ne fa an kai musu miliyan 9, suna da wako suka dauki mutum 38. Jiya Lahadi an wako umumuwa an zo za tare express mun kai mu 20 da kyar muka iya control din mutane.
Ku yanzu me kuke so gwamnati ta muku?
Abinda gwamnati muke so ta mana ta zo ta eje mana soja a Dinki, ta eje mana soja a Gwada, ta eje mana soja a Bina, ta eje mana soja a Tudun Amada, ta eje mana soja a Wuzata. Daga nan an tara gabashin Zari kenan.
Ai ba isassun sojojin da za a aje
malam jaji, in aka diba kwata a jaji sai su ci wannan abin wallahi, saboda mutanen su ba su mutuwa.
Kafin yanzu dai an samu saukin harharen ƴan bindiga a wasu yankunan jihar Kaduna, sai dai kuma ganin dawowar harharen ta sa masana harkokin tsaro irin su Manju Hayashin Komerita ya cewa a gaskiya akwai abubuwan lura.
Ba lallai bane ya zama kuskure in ma mutum ya ce sakamakon irin matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta dauka da jihar Katsina misali, da wannan ya sa su ƴan bindigan nan sun takura a wancan yankin, sa iya yin hijira su yanko nan su zo domin ci gaba da yin abin da suka ga dama. Wannan shi yake nuna cewa to lallai ya kamata in za a irin wannan abin a rika yin shi bai daya, domin bai yiwuwa wannan ya dau mataki ya rufe kofar gidansa wancan kuma ya bar nashi kofar gidan a buɗe. Saboda haka lallai wa'annan gwamnoni gaba ɗayan su na arewa ya kamata ne su haɗa kai su ɗau wannan mataki, kuma su kira gwamnatin tarayya ta shigo ciki ya zama to suna yin shi na bai ɗaya. Wannan lallai zai kare lagon su, sannan ya kasance sojojinmu suna bi su ma suna ƙara kare lagon wa'annan mutane.
Ƙoƙarin jin ta bakin jami'an tsaro game da hauhawa harharen dai ya ci tura, saboda saƙon da na tura ban samu amsa ba har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haɗuwa. Sai dai kuma gwamna Malam Obasanin jihar Kaduna ya taɓa shedawa manema labaru matakan da gwamnati ke ɗauka game da wannan matsala ta tsaro a jihar Kaduna.
Mun fito da tsare-tsare domin ganin an yi maganin wannan fitina na rashin tsaro, saboda a haɗa kai da shugaban al'umma wato sarakuna da katai domin a rinka samun labarai wanda ya shafi mutane mayagu masu zuwa mana ƙauyuka domin su sace mana al'umma ko kuma su kashe mana mutanenmu. Na kuma ga shi shugaban sojoji na sama kuma wannan zaman da muka da shi suka yadda cewa a kurare guda biyu a jihar Kaduna da za a aiko da rundunar sojoji kuma a buɗe babban wuri na sojoji a jihar Kaduna.
Hararen ƴan bindigan a waɗannan yankuna dai sun zo daidai lokacin da ake fama da tsadar rayuwa, saboda da dama al'ummomin waɗannan yankuna ba samu sun yi noma ba saboda matsalar tsaro. Sannan yanzu gashi sayan abincin ya gagara saboda tsabar tsada. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.